sanar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 16 ga watan Yuni a shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin tsokacin da ƙwararru a fannin tsaro a Najeriya ke yi akan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin kidayar Fulani a jihar. Bayan haka za ku ji ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya Abdulrashid Bawa akan irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta. Muna kuma tafi da rahotonmu na musamman da labaran wasanni daga Ghana. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokacin. Sojojin Isra'ila sun kai wasu harhare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba, abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cinna wuta daga yankin Falasdinawa. An kai harharen ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas, kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kungiyar Hamas ta yi gargaɗi da cewar za ta ɗauki mataki idan 'yan kishin ƙasa na Isra'ila suka ci gaba da aiwatar da shirin suna tattaki a gabashin Kudus a ranar Talata. Ɗaruruwan mutane ne suka fito don yin tattakin, suna ɗan ganawa a wani lokaci a bakin ƙofar shiga Damascus, tsohon garin Kudus, kafin tafiya zuwa bangon yamma. Wasu daga cikin masu jerin gwanan sun yi tarera waƙoƙi suna nuna ƙin jinin Larabawa tare da yin watsi da tsawatarwa daga ministan harkokin wajen Isra'ila Yair Lapid, wanda ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar irin wannan aikin abun kunya ne, kuma bai dace da addinin Yahudanci ko kasancewa ɗan ƙasar Isra'ila ba. Gabanin tattakin, 'yan sanda sun amince da su bi ta hanyar da za ta bi ta kofar Damascus, amma kada su bi ta ciki su shiga unguwar musulmai. Kofar shiga garin wuri ne da Isra'ilawa da Falasdinawa suka yi ɗauki ba daɗi a cikin watan Afrilu da Mayu. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojan Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka a yankin. A wata zantawa da muryar Amurka, General Frank McKenzie, kwamandan rundunar sojan Amurka ta tsakiya, ya ce tauraron ɗan adam ɗin na Canopus V na Rasha ba shi da tasiri wajen kai harhare. Ya ƙara da cewar da gaske ba za su iya cimma wani abu mai yawa da shi ba, da alama zai ba su damar ganin wani abu kamar girman motar bus ta 'yan makaranta, wanda ba wani abun damuwa ne gare mu ba. A farkon wannan watan, jami'an Amurka da na gabas ta tsakiya sun faɗa wa jaridar Washington Post cewa jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin samun tauraron ɗan adam ɗin, kuma sun yi tafiye-tafiye zuwa Rasha tun daga shekarar 2018 don aiki kan yarjejeniyar sayan tauraron ɗan adam. Ya ce yayin da ake sayar da Canopus V don amfanin farar hula, jami'an sojan Iran sun tsunduma wajen ƙoƙarin sayansa. Kuma shugabannin manyan jam'iyyun juyin juya halin musulunci na Iran sun yi tafiye-tafiye da yawa zuwa Rasha tun daga 2018 don taimakawa tattaunawar yarjejeniyar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan bincikensu na farko. Wata ƙungiya mai zaman kanta mai suna Fair Health a Turanci ta yi nazarin ikirarin inshorar lafiya na kusan mutane miliyan 2 tsakanin watan Fabrairun 2020 zuwa watan Fabrairun wannan shekarar. Binciken ya gano sabbin yanayi ga waɗanda aka kira da daddun marasa lafiyar COVID da ya haɗa da ciwo, matsalolin numfashi, hawan jini, yawan matakan cholesterol da kasala. Sabbin cututtukan sun shafi majinyata na kowanne ajin shekaru, gami da yara, har ma da marasa lafiya da ke da alamar ɓacin rai ko kuma ba su da wata alamar cuta kwata-kwata. Binciken ya gano kashi 19 na marasa lafiyar COVID-19 sun karkare da alamun doguwar cutar COVID wanda ke karuwa zuwa kashi 27 cikin 100 na waɗanda ke da alamomi ko matsakaitan alamomi amma ba a taɓa kwantar da su ba, da kuma kashi 50 na waɗanda aka taɓa kwantarwa. Sauran cututtukan da aka bayyana a cikin binciken sun haɗa da cututtukan hanji, cututtukan zuciya da kuma batun lafiyar hankali kamar damuwa. Cibiyoyin kula da cututtuka na Amurka a jiya Talata sun ayyana nau'in cutar COVID-19 na Delta a matsayin nau'i mai cike da damuwa.
A gaida Yusuf Aliyu Haranda da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kwararru a fannin tsaro a Najeriya sun fara tsokaci a kan yunkurin gwamnatin jihar Kano na gudanar da aikin ƙidayar Fulani a jihar a wani bangare na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wata sanarwar gwamnati ta rawaito gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje na cewa tuni gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman da ya kunshi kwararru da dukkanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da nasarar da aka sanya a gaba. Yanzu haka dai masana sun fara tofa albarkacin bakin su akan wannan mataki. Detective Awal Bala na sharhi kan lamuran tsaro a Najeriya.
Magana ƙidayar Fulani da gwamnati yayi magana akan ta, ya kamata duk abin da ake yi a jihar ka kai a matsayin ka na chief security na jiha, ka san kididdige na harkokin laifuffukan da ake gudanarwa, ka san kuma su waye suke aikatawa, ka san kuma daga ina suke zuwa, ka san da wane makamai suke zuwa, saboda ka san yanda zaka yi takalin din su, wato kai san yanda aka tinkare su, saboda sai ka san cuta kake sanin maganinta na farko kenan. Magana ta biyu kuma idan ka kula daukan kididdigen nasu da daukan sunayen su daga inda suka fito, shi ma proactive measures ne. Duk wanda izo aka dauki sunansa, aka dauki record din sa, to an san mu sa in ya motsa da kanan an san daga inda ya motsa, saboda haka duk inda aka gudanar da laifi an san daga inda laifin ya fito da kuma ya za a yi maganin sa. Wannan mataki ne mai kyau abinda gwamnati ya dauka.
Wannan mataki dai na ƙidayar Fulani a Kano na zuwa ne makonni kalilan bayan da rundunar 'yan sandan jihar ta bullo da tsarin hana Fulani shiga jihar Kano ba tare da takardar shaida ba daga jami'an tsaro, kamar yadda kwamishinan 'yan sanda Sama'ila Dukko ya nanata.
Waɗanda za su shigo nan jihar Kano su tabbatar sun zo da takardu daga shugabanninsu na Fulani, sa'annan kuma saboda tambayoyi ga jami'an tsaro su ma za su samu takarda daga jami'an tsaro na can, domin mu san tabbatar da cewa ba 'yan ta'adda ba ne, ba kuma barayin shanu ba ne, a'a za su shigo ne domin su samu makiyaya wanda ya fi kyau, kamar dajin Folgore ɗin nan da sauran dajuzzukan da ke nan Kano. Ai Fulani suna yawan zuwa a lokacin damina da shanunsu, so saboda haka muke buƙatan irin waɗannan takardu daga shugabanninsu.
Ko da yake gwamnati na ɗaukar irin waɗannan matakai, amma daga cikin masana lamuran tsaro a Najeriya akwai masu ra'ayin cewa samar da dakarun tsaron daji da ake kira forest marshal ne kawai ka iya kawo ƙarshen fitinar 'yan ta'adda a Najeriya.
Forest marshal dakaru masu tsaron dazuzzuka su suna zaune ne din a cikin daji, ba su da wani aikinsu a cikin daji yake. Idan aka yi su za su rage abubuwa da yawa, kamar misali za a yi maganin garkuwa da mutane, za a yi maganin illegal arms da ake shigowa da su, wato makamai taɓa rauni hanya da ake shigowa da su. Faɗan Fulani da manoma shi ma za a yi maganin san akai forest marshal, za a yi maganin terrorism ta'addanci da ake kisan kai mai uwa da wafi, za a yi maganin sa. Mugwayen kwaya da ake shigowa da su ta barauni hanya shi ma za a yi maganin sa. Kai za a yi maganin abubuwa da yawa, abinda ake kiran forest marshal a ilimin tsaro ta ke mun nage dadi 10.
Detective Awal Bala kenan masanin harkokin tsaro a Najeriya. hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rundunar sojojin ruwa ta Najeriya ke bayyana aniyar kafa kwalejin horar da jami'anta a Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. A ci gaban wata hira da muryar Amurka ta yi kwanan nan da shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya, Abdulrashid Bawa. Shugaban ya ci gaba da yin bayani game da irin ƙalubalen da hukumar ke fuskanta wajen hukunta manyan jami'ai da suka sace dukiyar gwamnati. Ga tambaya ta gaba da abokin aikin mu Haruna Shehu ya yi mashi.
Na san kai mun batun ƙalubale ta bangaren shari'a da ake samu, amma akwai wanda suke tunani kuma hukumar ta ku ta FCC tana fuskanta wasu ƙalubale wajen bin diddigin kadarori da ake zargin manya a ƙasa kamar da wawurewa. Kamar na san dai hukuma ta yi kokari sosai wajen bin diddigin gwamnoni. Shin ta bangaren ma'aikatanku akwai kalubale da kuke fuskanta wanda kake tunanin cewa abin ne da zaka mai da fifiko a kai don ganin cewa irin waɗannan tunani da ake ma hukumar sun kau?
To, sha'anin bincike na manya-manyan jami'an gwamnati ko kuma manya-manyan mutane waɗanda ke harkar business yakan ɗauki lokaci. In ka lura kafin ka gano kafin ka san kaza abubuwan kuma da yawa. Wayannan abubuwan kuma ya danganci hulɗoɗi da wayansu ƙasashen duniya waɗanda za ka ga da cewa saboda wayannan abubuwa ɗin zai ɗauki lokaci kafin a yi. Ba abu ne kawai wanda za ka je kasuwa ba ka saya abu na supermarket ka zo da shi ba shi ba ne. So ba sai kaga ka fara yanzu haka ya shekara 2, 3, 4, 5 ana yi so wannan abubuwan suna nan. Sha'ani kuma na cikin gida kowane lokaci za a iya samun waɗansu mutane waɗanda su tafiya ba daidai ba. Babu yadda za a yi a ce mutane tun da ba mala'iku ba ne na ɗan Adam a ce ka zo ka samu mutane 100 bisa 100. To amma kamar yadda ka sani nan hukumar tamu muna da department na karan kansa wanda yake shi department din shi yana duba mu ne mu ma'aikatan karan kanmu meye ne muke ciki meye ne muke yi. Lokacin da nazo din mun ƙara ƙarfafa shi, muna da sabon director wajen kuma yana da ayyuka. Kuma kamar yadda ka sani muke ta maganganu akai za mu lakanci issue na information technology sosai, harkan computer da za ta taimaka mun da irin waɗannan abubuwa da software kamar yadda kuke maganganu da sauransu abubuwa din insha Allah. Kuma alhamdulillah duk da yake akwai packet of kaza but muna da rating namu na mutane waɗanda yara azaƙai waɗanda sun lakanci addini sun lakanci aikin kuma suna da kishin ƙasa suna da kishin ƙasa sosai na yin wannan abin. Kuma Allah ya so za mu samu nasara akan wannan tafiya tamu a hukumar tamu.
Madalla a gaida Haruna Shehu da wannan hirar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yeah.
rahotonmu na musamman.
Goro, wata itaciya ce da Allah ya albarkaci kudu maso yammacin Najeriya, amma babu itacen goro a arewacin Najeriya. Sai dai ƴan arewa ke cin goro. Masu noman goro, Yarbawa ba su cin goro sosai. To me yasa hakan? Na tattauna da wasu ƴan Najeriya.
Mamari Koko.
Mamari Koko, kana cin goro?
Ba na cin goro.
Me yasa baka cin goro?
Saboda illa goro mai yawa ce.
Ka san illa goro?
Na sani, saboda ruwan nan suna bata ma huhu.
Shi goro?
Su bata ma su ne kuma.
Ya ka gane?
To na ga masu yi, masu more ba. Masu more mai gaskiya ne, sai ni da mani da goro, da sigari, da wuyu da ba wannan kashi. Ya ka ta in cito na in shawo ta in kwanta.
Baka shawo cin goro kenan.
Ban shawo cin goro kuma ba ne fatan wani ma abokin na shi ma kan cin goro.
Yanzu idan ka ga mutum yana cin goro, ya kake kallon sa?
Ina mai fatan Allah sai bari.
Baka da dako wani dan uwa mai cin goro?
Ina dan uwa gaskiya ma cin goro, don ga wannan ya cin goro, amma dai ba ina kanan ba. Akwai ma cin goro da hauka.
Saidi.
Saidi kana cin goro?
Muna ce amma karan kada ne.
Kamar gaini kana cin goro da nawa?
So rana guda so guda ne. Rana guda guda san guda san cin sa. Santi.
Ka taba cin uku da?
Ha ban taba ci uku ba.
Amma wannan goro yana da amfani ga jikinka?
Dai goro ya yawa bai da amfani. Amma dai bai ce kai da mun mutane dan ti kadan kada suna da amfani.
In kana jan barci kana cin goro kenan.
Abu ga muna ci. Ha bayan nan hana mun. Ana wannan mun bici.
Ka da kai cin goro?
Bai daidaiwa.
Ya kai shekara daya?
Da kai shekara guda daya ba.
To me yasa ka komo kana cin goro can da ba baka cin goro?
Saboda bici dai muna jin bici muke sa. Muke ci.
Ka ga amfanin sa idan ka ci?
Amfani lokacin mun bici ne zai amfani. Amma dai ba bici bai da amfani.
Ni sunana Usmanu.
To Usmanu kai ma kana cin goro?
Ina ko cin goro.
Wani iri kake ci?
To goro ina ci can har ina samun ja'in ci.
Ka san goro ko kala nawa ne?
To goro na san akwai kala uku. Akwai goro hori, akwai ja, akwai to lokacin ba daushi.
To menene bambancin su idan mutum ya ci?
To ba da bambancin komi, wancan dai bauri gare kware wanda asabo, wanda a daushi ba heda bauri.
Idan ka ci goro kana jin wani abu?
Kai ban jin komi bayan bauri.
Bai ma amfani a jiki?
Wani mishi kai ban jin wani komi ni.
Ka kai wani lokaci kana cin goro?
Na kai shekara 15 ina cin goro.
To ranar da baka ci goro ba, ya kake ji?
Ni ba ni jin komi ko ban ci komi ba.
Kuma in ka ci shi ba?
In ci sai in ji bauri ne.
Amma ba ya kara ka da wani abu?
To bai kara ni komi.
To goro ga ba a noma ne a arewacin Najeriya, nan kudanci ake noma ne. Me baka sha'awa na cin goro?
Goro na ga mutane na ci ne kawai ni ko sai ni kawo in kama cin shi. Ba dan kowa na jin komi ba. Sunana Saidu Musa.
Kana cin goro?
Ba ni cin goro malam.
Taba cin goro ba?
Na taba cin goro can da dadewa. Don a lokacin da nake cin goro, a yini idan na sai dan goro kamar guda uku duk ina ya cin su gaba ɗaya. To abin da ya kawo dalilin sai na daina cin goro a lokacin nan. To duk inda yanzu ina aiki na kuzari, idan ban samu na ci ba sai in ji gaba ɗaya lumbashi na a bai min. A ya kai babin ina ci kuma wani lokaci irin jaɗin nan wanda yake bai daushe ba yana sabo hakan ga. To idan na ci shi, a misali lokacin ina ta Lagos, in ina da shi aljihuna daga nan har Lagos ba zan yi bacci ba. Sai dai da wancan ake in ban ci ban mai rabu wannan kwana. Kuma wani aiki ba zan iya shi ba sai na ci shi.
Ka da kana cin goro?
Eh, a lokacin da nake ci ne na da yana yi. Amma yanzu a misali na kai tsawon shekara zai kai 30 rabuna da cin goro da sai dai namijin goro shi nake in hawan da shi.
To kake ji yanzu bayan ka bar cin goro?
Saboda Allah gaskiya yanzu na hijin daidai jiki na bisa ga lokacin da nake cin goro din nan. Don gaskiya ni na gane wasu matsaloli wanda suka taso min dangane da goro din nan. A lokacin nan a karkarin nan na wannan rika wani lumfashi sai in ji a bai dace da ni ba. Sai in ji kun mura ta taso min sai ci yanda ka san dai ta halaka ni shedata ba za ta yi yadda nake so ba. To shine kawai sai na yanke shawara nake na daina.
Kana ganin cewa goro ne ya haddasa wannan abin?
Eh, to lalle ni shi nake zargi. Don lokacin da na bari sai na ji na samu canji dangane da lokacin da nake cin shi.
Sunana Alhaji Kanar Usman.
Kana cin goro?
Ina cin goro sosai.
Idan ka ci goro me yake kara ka da shi?
To lalle goro in ci abinci in ni ci goro ina jin dadin zuciya ta ba tashin zuciya.
Idan baka ci goro ba?
In ban ci goro ba wani abinci yayi sanyi in ni ci shi sai in ji zuciya ta tana tashi.
Kamar a yi ni kana cin dan goro nawa?
A yi ni ina cin dan goro lokacin ina ci sosai ina cin guda biyar. Kai ni mai sai da goro ne ma. Har Kano zan zo daga garin mu Hadeja gaba da Hadeja har Kano zan zo. Kai har Kano zan zo in siyo goro cikin jirgin kasa lokacin akwai. In siyo kondo da dan takarda lokacin kuɗi kankani ne bai wuce. Pan daya, pan biyu, sile 15, sile 7 kondon goro lokacin.
Ka dauki lokaci kana cin goro?
Na dauki lokaci ina cin goro kwarai.
Kamar shekaru nawa?
Shekaru a ya kai shekaru kamar 40.
Ina cin goro.
Ina cin goro lokacin.
Ka taɓa bashin rana ko wata ko shekara baka ci goro ba?
Ina rasa ba, ina rasa.
Amma yin akwai shi zaka ci?
In akwai shi zan ci.
Ka taɓa jin jikinka ya canza game da cin goro?
Wallahi ban ji alaman canji ba. Amma a yanzu in na ci sai in ji kamar ciwon daji na damuna.
To ba ganin kila yawan shekaru ne?
Yawan shekaru ma yana kawo haka.
Wasu mutane a arewacin Najeriya suna amfani da goro wajen zanen suna, aure da matarurruka. Ka taɓa yin ɗaya daga cikin waɗannan?
Eh lalle, duk sunan da nake yi goro nake rabarwa.
Wannan goro babu shi a arewacin Najeriya. Me yasa ba za ku yi da irin dunya ga wasa ko kaiwa
ba.
Eh haka ne, amma naji kwanan nan an ce Niger sai shugo goro ya fito yana na za a amfani da shi gaba gaba. Ni kuma ina da wata iyali na in na kai mata goro a yanzu haka ran undundu sai naji na sai goro kuma haka. Farsa farsa minu minu in kawo mata tace ni ka kawo mu abinci na.
Nana Lima abar shi ibada. Ka taba cin goro?
Na taba ci.
Kwari ko ja
ja
to ya kaji da kaci goro.
Gaskiya dai ni ci shi ina jin jiki na dan karkana daya dan kara karfi kuma dan kara kuzari.
To ranan da baka ci goro ba fa.
Ban jin komi.
Ba ka jin jikinka ya dan yi san da komi amma ina ga wannan cin goro gaskiya ina karba ni ma dan diba ci. Ka da kana cin wannan goro?
Gaskiya na dan jima amma dai in ba wurin daurin aure ko wurin suna ko wasu abubuwa ba sai ne kai ba. Ya ka dai in wani sai ni ma ne kan karba in diba ci. Kuma gaskiya ina jin dadi.
Kana jin dadin goro?
Kwarai.
To da goro idan har kwatanta shi da irin abincin da muke da shi arewa ƴaƴan itace kamar kaiwa ga wasa da dunya da loda mi zaka ce?
A da sai goro gaskiya.
To me yasa baka amfani da shi ka kama cin goro?
A duk in ne sabin su ba ina ci. Su ai ce su aka shi ko ga tsotsa shi na aka ba wani cin kwarai aka mai ba. Jaraba dai ce da wanda Allah azza mutane.
Sana na Umar Isoro.
Ka taba cin goro?
Na taba cin goro kwarai ku.
Gari ne kana cin danawa?
Gari ne ina cin da biyu da uku amma yana kame illa kwanan ga da ya kame ciwon daji ne tare hannu ya kai ina mai. To shi ne gaskiya kwanan ga na daina mai.
Kana ganin cewa goro na kawo wannan abin da kace yanzu?
To gaskiya ne dai shi ne dawo sanadi shi ya kame shi don dai ban taba ciwon daji ba ban taba komai ba amma na ci shi kama tare har ya kai ni mai so biyu. To tun kuwa da ni bashi kuwa Allah ya dauki mi wannan cutar.
Kamar ka dauki lokaci mai tsawo kana cin goro?
A na dauki ran akalla na kai shekara 20.
To ka san akwai goro kasar Cote d'Ivoire, akwai goro Ghana, gashi nan kuma Najeriya. Wane goro ya fi dadi a cikin waɗannan kasashen Afirka?
To gaskiya ne dai na Najeriya sai cin goro da wannan gaskiya daushe ne ta wace ko daushe gaskiya. Ya bai da illa amma ni kwanan ga mi illa. Inda an ka tuntu ina ce ne lahiya lo amma dai kwanan gaskiya goro na daina mai. Saboda illa da ka mi sa ni tsaya in ga wanda an kai.
Sunana Badamasi.
Kana cin goro?
A ban cin goro.
Me yasa baka cin goro?
Kawai bai cikin ra'ayina. Ba ra'ayin cin goro.
Idan ka ga wani na cin goro baya baka sha'awa?
A ni bai ba ni sha'awa gaskiya.
Ka taba gwada cin goro?
A ban taba gwada ba.
To yanzu baka tunanin ka koma ka ci goro?
A ban cin goro gaskiya.
Wato kana kyama goro dai?
A ni dai gaskiya ban son ban ra'ayi ne ma.
Ko gudun ba shi arewacin Najeriya?
A ba don haka nan ma kawai ni bai cikin ra'ayina ne.
Muhammad.
Ka taba cin goro?
Na taba.
Har yanzu kana ci?
Na bari.
Me yasa ka bar cin goro?
Saboda abun banza ne bai dade shi ba.
Ka dade shi baka ci?
Cutar da ni yake yi.
Me yake ji in ka ci goro?
Kuka nake ji. Ina kuka. Yasa har yasa na dena ci ne.
Idan baka ci baka kuka?
A ba na kuka gaskiya.
Sai ka ji garau.
Garo nake ji.
Ka taba zuwa wani likita yace goro ne yake sa haka kuka?
Ban taba ba. Ban taba zuwa wani likita ba.
Don me yasa ka ci goro ne?
Sai dai sha su rai abun nan inje ya bacci na. Ba ruwa na da goro yanzu. Ba ni ba shi. Da ba shi na ba shi.
Ni ne Muhammad Bankano na ibada.
Ka taba cin goro a da?
Na taba ji amma na bari.
To me yasa ka bari?
Don dai bai min bane.
To bai ma ba kuma ka fara ci.
Da farko na ga na sha'awa na ga mutane na ji ni ko ni kici. Yanzu kuma ya hita rayuwata.
Baka bukatar goro?
A ban bukatar goro.
Da a ce ka so a baka goro kyauta za ka karba ka ci?
Ina karba ka amma sai dai in ba wani.
To idan ka je wurin zanen suna ko taro aka ba ka goro za ka ci?
Zan dai kawo ma baki.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Operation manager Wafa SP Jojo Busohi ya ce wasu alƙalan wasa ƴan Ghana na da mummunan tunani na bar wasu clubs su rinka shan kashi a wasanninsu. Busohi ne ya kuka sosai game da alƙalancin Latifa Dare a wasansu da Dreams FC a ranar wasa na 29 a Saga Coffee Park wadda aka tashi kowa na da ci ɗaya. Ya sifata alƙalancin a ranar da abun kunya kuma bai kai matsayi ba yayin da ya gaza yin amfani da dokoki na wasan a wasu lokutan. Alƙalin wasa a Dare ya gaza wurin kasa sallamar ɗan wasan Dream FC wadda ya ci gaba da tsangwamar ɗan wasan Wafa abinda har ya kai shi ga marin ɗaya a cikin ɗan wasan a kan filin wasa. Sai dai abu da duk alƙalin ya iya yi shi ne ya nuna musu su biyun mai mari da wadda aka mara yellow card.
Ofisoyi ne a cikin wata hira ya ce wasu alƙalan wasa a ligin din na Ghana na da muguwar manufa da kuma ajandar ganin wasu club sun sha kashi don a yi waje da su. Hukumar kwallon kafar ƙasar Ghana na aiki da ɓangaren siyasan ƙasar wurin shawo hankalin ɗan wasan tsakiyar Chelsea Callum Hudson-Odoi ya karkatar da amincewarsa ya yi wa ƙasar ta Afirka ta yamma wasa. Shugaban hukumar ya bayyana haka. Shugaban hukumar Keto Kraku ya tabbatar da yin hurɗa da gwamnatin ƙasar don shawo hankalin ɗan wasan Hudson-Odoi wadda mahaifinsa tsohon ɗan wasan Ghana ne da kuma Accra House of Oak Bismarck Odoi don ya iya canza matsayin ƙasarsa ya yi wa Ghana wasa duk da cewar ya yi wa ƙasar Ingila wasa a baya. Midiama United ta ɗaukar ƙara akan ra'ayin hukumar ƙwallon ƙafan ƙasar Ghana inda take umurtan tsohon kocin ɗinta Samuel Baidu ya biya diyar Ghana City 30,000 ga clubin. Clubin da sau biyu tana lashi FA Cup a nan ƙasar ta yanke shawarar ƙalubalantar hukuncin ga kwamitin da ke kula da matsayi na 'yan wasa ya yanke a ranar Litinin. Midiama ta tsaya kai da fata cewar kwamitin ya kuskure a shari'anci saboda ya gaza jan kunnin mai koyar da wasan duk da tabbatar da cewar kocin ɗin na House of Oak ya kawo ƙarshen ƙwandilansa da ita wannan club. Midiama ba tare da wani dalili ba club ya ce matsayinsa yanzu akan abin da kwamitin ya tsaya a kai ne can gaba a cikin hukunce-hukuncensa. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Isra'ila sun kai wasu hare-hare ta sama a zirin Gaza da safiyar yau Laraba, abinda ta ce martani ne ga harba balan-balan masu cimma wuta daga yankin Falasɗinawa. An kai hare-haren ne kan wasu sassa da ke da alaka da kungiyar Hamas, kuma su ne na farko tun lokacin karewar yarjejeniyar tsagaita wuta da kawo ƙarshen rikici na kwanaki 11 tsakanin ɓangarorin biyu a watan da ya gabata. Kwamandan da ke kula da ayyukan sojojin Amurka a yankin gabas da tsakiya ya ce burin Iran na sayan wani tauraron ɗan adam na zamani daga ƙasar Rasha ba shi da wata barazana ga tsaron Amurka. Haka zalika an ji wani sabon bincike da aka gudanar a ƙasar Amurka ya nuna cewar kusan kashi 25 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 sun sami sabbin matsalolin kiwon lafiya bayan bincikensu na farko.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta taya na hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.